أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بايان هكا إني من سلم تأدين مسلنتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مني والله سبحانه وتعالى غوديه a irin ni'imomin da ya yi mana waɗanda ba sa ƙarewa, ya ƙara haɗa mu a wannan majalisi mai albarka, majalisin da ke masallacin Al-Ihsan Muhammad Muhammad Ebenu Hotora GRA a Kanan Dabo. A wannan yammaci mai albarka, yammaci na ranar Juma'a ta ƙarshen wannan Ramadan na bana, wanda shi ne ya zo daidai da 24 ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Shi ne ya zo daidai da 13 ga watan Maris shekara ta 2026. Kamar yadda muka akalwarta cewa taskar tarihin mu ta yau za ta ɗora bayani akan abin da muka ɗauko jiya na ƙissar Yazidu ɗan Ma'awiya da yanda ya zama halifa mai jiran gado, wanda mun ce a ƙarshe dai bayan da aka kai aka komo daga baya-baya mutane sun yi wa Yazidu mubaya'a, in banda ‘ya’yan manyan sahabban nan, sahabbai masu falala da daraja, Abdullahi bin Umar da Abdullahi bin Zubair da Al-Husayn bin Ali radiyallahu anhu. Amma dai an samu sahabbai kusan mutum 60 sun yi wa Yazidu mubaya'a. To bayan da Mu'awiya bin Abi Sufyan Allah ya yi masa rasuwa, a lokacin da ya rasu shi Yazidu baya birnin Damascus, ya kasance yana wata alƙarya da ake kira Hawariyin. To da yake akwai ‘yan alƙawari na mahaifinsa waɗanda suna zaune da mahaifinsa tsakani da Allah, in ba da ban haka ba da za a iya yin juyin mulki a lokacin, sai wani mutum ɗan gani kashe ni ɗan amana da ake ce da shi Abbahak bin Qaisil Fahari ko fihiri, ya halatta ka ce fahari ko fihir duk ana fala, sai yi gaggawa ya aike wa ainihin Yazidu, ya ce yi gaggawa ya dawo birnin Damashq mahaifinsa Allah ya masa rasuwa. Wannan ya sa nan da nan Yazidu ya dawo kuma ya je ya ziyarci kabarin mahaifinsa. To daga nan ne kuma sai ya shiga birnin Damashq, ya hau kan mambari ya yi wa mutane huduba. A lokacin a irin jawabinsa da yake yi, sai ya alƙawaranta wa dukkanin masu yi masa aiki da hidima da sojoji da rundunoni a kan cewa maimakon a dinga biyansu kashi-kashi, domin ana biyansu haƙoƙinsu ne ana kasawa gida uku, sai ya ce maimakon shi a yaka zai biya su kacokan a dunƙule. Wannan ta sa sai ya samu karɓuwa a wurin runduna ta mahaifinsa, wanda lokacin mahaifinsa da ana kasawa ne a biya test batch, second batch da kuma third batch, da aka shi sai ce to ya dunƙule wannan kuɗin gaba ɗaya. Sannan kuma ya shilanta cewa dukkanin abin da ake na rashin jin daɗin da sojoji suke, musamman da suke fita zuwa kogi, suna fita yaƙi ba sa son wannan yaƙi na ruwa, don ya faranta musu sai da shi kenan ya dakatar da wannan aikewa da runduna zuwa kogi, wanda wannan ne sa mutane suka rabu suna murna saboda ya yi ƙarin abubuwa da alawus alawus na mutane, wanda wannan shi ne abin da shugabanni yawanci suke yi. za ka ga yawanci in shugaba ya zo to a jawabinsa na farko in dai mutumin kirki ne yana da adalci to yakan sassauta wa 'yan ƙasar da cewa ya rage musu kaza ya yi an daina biyan jangali in ka duba lokacin siribi Allah ji kansa ya duk da suka dinga campaign lokacin da suka dinga jawabi na rantsawa an soke jangali da haraji irin su Kabiru ga yana an daina ruwa-ruwa in kasuwa da an yi musu wani abu da yake cewa ruwa-ruwa to amma yanzu zamani ya canja sai shugaba ya hau a lokacin ma yake cire tallafi ko wani abu da jama'a suke zuwa iyazu billah to kaga akwai tashin hankali yawanci akan yi wa mutane albursir ne a dawo musu da wani abu wanda da tsohuwar gwamnati ba ta yi don haka bayan da Yazidu ya karɓi halifanci ya yi ƙoƙari wurin kawo cigaban cikin gida a daular musulunci sannan kuma ya aike da runduna a zamaninsa shi ma an buɗe garuruwa musulunci ya shiga garuruwa alal misali Uqbat bin Nafi' al-Fahri sai da ya je ya yaƙi Biladus Sus shi ne abin da ya danganci Morocco da Somali har izuwa wajejen su Chadi duk sai da Uqbat bin Nafi' ya kawo musulunci wannan in ka hada da su Algeria su Tunisia da su Libya wanda wannan ci gaba ne da aka same shi a zamanin Yazidu a shekara ta 63 daga hijira wanda wannan ne ya sama shi Uqbat bin Nafi' a wannan yaƙi da ya samu ganima mai tarin yawa ya dawo izuwa Damash daga ne ya ƙara komawa dai wannan nahiya ta Afirka ta Maghrib har ya je kashe ainihin da yawa daga cikin waɗanda suka zama basa addinin musulunci da Rumawa to shi kuma a ƙarshe a wannan koma ne Allah bai zai dawo Damascus ba don mun ji tarihin shine wani sarki da ake ce da shi Kusaila wanda ya rida da ya nuna ya musulunta shi a shi ƙarya ne to shine yayi wa Uqbat bin Nafi' tarko lokacin da ya je ya dawo da wasu 'yan tsirarin rundunarsa saboda yana cikin aminci a tunaninsa wanda da wasu sun gaya masa suka ce bai kamata ya babbayansa ba komai ba har wani ya ce masa bai kamata ba ya amiral muminin kai Uqba ka taho ka ce ka babbayanka babu komai har wani ya ce ya akai aka bar shi alaysa ma'ahu rajulun basir ba shi da wani mutum mai basira ne da dinga zai dora shi akan hanya to wannan ce ta sa sai Kusaila sai ya kashe shi sannan har ila yau Yazid ya aike da Malik dan Abdurrahman al-Khasa'ami izuwa kasashen Rome wanda nan ma wani ci gaba ne aka ci gaba da yada dinin musulunci a bangaren Romawa haka nan ya aike da Malik bin Abdullahi izuwa wani yanki na kasar Asiya mai nisa kamar yanda ya aika da Husaini bin Numair as-Sakuni ya aika shi izuwa wani bangare wanda yake mai muhimmanci a shekara ta 62 daga hijira daga nan ne sai ya aike da Abdullahi bin Asad shi ma ya aike shi a matsayinsa na komanda izuwa shi ma wani sashi na Roma wanda dai ya tashi runduna da yawa a zamaninsa musulunci ya yaɗu to a shekara ta 60 daga hijira za mu waiwayi kuma ya ɓangaren wa'incan mutum uku manyan sahabbantan shin sun zauna da ba su yi wa Yazidu mubaya'a ba lokacin da sai na Muawiya da su a shekara ta 60 to sai sayyidina Husaini bin Ali radiyallahu ta'ala anhu sai ya je ya koma ya zauna a gidan Al-Abbas bin Abdul Muttalib gidan kakansa kenan da ke Makka ka san kowa yana tutiya da gidan ubansa ko gidan kakansa to sai ta fitan sai je ya tare saboda gida ne na mulki ai mun ji Bani Hashim suna ɗaya daga cikin manyan ainihin ƙabilu a cikin Quraysh to sai ya koma gidan kakansa gida ne na mulki sai ya zauna a can shi kuma Abdullahi bin Zubair sai ya karkata sai ya koma masallacin Makka sai ya tare ya je Al-Masjid Al-Haram shi kuma a nan ya je tare wanda su mutum biyu din nan ba su yi wa Yazidu mubaya'a ba mun ji kuma sayyidina Umar shi Abdullahi kai dan Umar ya bi maslaha ya yi mubaya'a dan haka a lokacin sai sayyidina Husain ya zauna a Makka amma da ya zauna sai kuma mutanen Kufa inda da mahaifinsa Ali bin Abi Talib ya zauna lokacin yana halifa garin nan dai da kawarin suka je suka kashe mahaifinsa inda dan uwansa Hassan ya zauna lokacin da yayi ainihin khalifa sai mutanen Kufa wanda na baka labarin su tun jiya cewa ba su da tabbas za su iya cewa kai ne yau gobe su ce ba kai bane sai suka fara aiko wa da Sayyidina Husaini wasiƙa suna cewa su ba su yadda su ma da mubayi'ar Yazid ba yazo su yi masa mubayi'a shine halifan musulmi wanda wannan shine abin da ya faru kuma sun aiko masa wasiƙar ba so ɗaya ba ba so biyu ba to bayan da suka yi naci da Sayyidina Husaini tun baya yadda har ya yadda sai na Husaini sai amsa kiransu sai ce amma kafin ya taho Kufa su yi masa mubaya ya fito daga ainihin Makka ga ɗan uwansa cousins ɗinsa ɗan baffansa Muslim ɗan Aqilu ɗan Abi Talib domin shi Muslim ɗa ne a wurin Aqila a wurin Aqilu ɗan Abi Talib Muslim kenan shi kuma Aqilu ɗan uwan Ali bin Abi Talib ne to kaga ɗan uwa da ɗan ƙane suke naka sai yace to Aqilu ka je ka dubo min gaskiyar mutanen Kufa me labari in kaga cewa tabbas daga sai saboda shi kansa shi ma yana shakun ya san mutanen ba su da tabbas naka sai ya tura shi sai ya tafi zuwa Kufa lokacin da manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai suka ji shirin da Husaini yake yi Sayyidina Husaini yana so ya fito ya je Kufa a yi masa mubayi'a a matsayin halifa bayan Yazid shine halifan musulmi sai suka yi masa nasiha suka ce kada ya tafi suka ce ahalul iraqi ahalu gadare mutanen iraqi mutane ne mai yaudara maciya amana dan haka daga cikin wannan suka yi challenging din fitarsa akwai Abdullahi bin Zubair yana cike wanda ya tafi Makka akwai Abdullahi bin al-Abbas radiyallahu anhu ma yana cike akwai dan uwansa ma wanda uba ɗaya ne shi ma dan Sayyidina Ali ne Muhammad bin al-Hanafiya shi ma yana cike akwai Abdullahi dan Amr dan As akwai Abu Sa'id al-Khudri kai mawaƙin nan ma da muka ji ya waƙe ɗansa Aliyu bin al-Husaini farasa a ɗakin Ka'aba shi ma sai da ya hana shi ce kada ya fita amma shi Husaini radiyallahu ta'ala anhu lokacin zuciyarsa ta gamsu 100% cewa mutanen Kufa za su yi masa mubaya da aka sai tafi Kufa a ranar tarwiya shine 8 ga watan Zulhijja shekara ta 60 daga hijira a lokacin sai Ubaidillahi bin Ziyad gwamnan Kufa sai yi kokari ya jakire shi Muslim bin al-Hajjaj domin an kawo masa labari ga wani nan ya zo yana tattala mutanen garinka to an ce sai ya zo sai amfani da kuɗi shi sa duk lokacin da ka samu mutane ba ƴan aƙida ba to akwai matsala a tafiyarka duk wanda ba dan Allah suke son ka ba to su suke fara baka matsala in an shigo harka gwagwarmaya ta neman kujera ko neman zabe ashe waɗanda suka haɗu a gindin Aqilu an ce wajen mutum 80,000 ne suna da yawa ƙwarai da gaske amma da shi Ubaidillahi gwamnan Kufa ya zo ya saki kuɗi ya je sai ya raba taliya da tsari ai kamar haka ne to duk mutanen nan sai suka tarotse sai suka bar musulmi bin Aqilu sai shi sai mutum 8 su ma wannan mutum 8 ɗin suka fashe aka bar sai shi kadai sai ya rasa yanda zai to shine sai ya je ya gudu cikin dare ya je gidan wata mata ashe ita ma ta karbi tsari wata tsohuwa ta fake za ta bashi ruwa ita ma sai ta kai rahotonsa shine gwamnan Kufa ya zo ya kama shi ya kashe shi amma kafin ya kashe shi sai ya rubuta wasiƙa ya aike wasiƙa ya ce kada ka bitso kada ka dawo mutanen nan kamar yadda suka ha'inci mahaifinka kai ma sun ha'in kaika kai ma sun ci amanaka don haka lokacin shi Husaini amma ya riga ya taho yana dab da shiga Kufa sai labarin kashe ɗan baffansa Musulma Aqilu ya zo wurinsa kuma ya ji duk mabiyansa sun riga sun gudu ba wanda ya tsaya tare sai ƴan tsirarin mutane to a lokacin sai shi Ubaidillahi bin Zar shi ne gwamnan Kufa sai ya aike Sayyidina Husaini wani kwamandansa domin ya je ya gana da shi kuma a lokacin sai ya tafi da runduna saboda mutum 1,000 domin a mamaye rundunar Sayyidina Husaini lokacin da Sayyidina Husaini ya zo sai ya zo wani waje daidai wani waje a Kufa da ake jira shi Karbala ya ce ina ne nan aka ce ai nan Karbala sai ya canfa wurin ko da yake za mu ce canfi masa bai ba su a canfi ma'ana dai sunan mummunan sunan wuri yana bin sunan wuri sai ce karbun wa bala'un baƙin ciki da bala'i shi sa ba a so komai ka dinga sa mummunan suna ko sunan shago ne in ka sa masa sunan mushe to zai zama musha. Da yawa zaka ji mutane suna sa wani abu sai ka ji sunan musha ko sunan jaki ko kauye ne. Yau ai ga muna kunci ta ishe mu misali, duk da yanzu sun kai da suka kuncin ya zama kuncin ne da ita, sai suka kai mushin majalisa yanzu sa koma gari local gama. Saboda wallahi suna yana tasiri ga mutum, ko makaranta ce zaka bude ko wani abu, in ka sa wani suna kuntatacce to a kunci wannan sunan zai kasance. To sai ce karbun wa bala'un, yace bakin ciki da bala'i, kuma abin da ya faru kenan. Da haka a lokacin sai ya samu mutum sama da 4,000, shi wancan kwamandan da aka turo a karkashin mutum 1,000 sai aka karo masa 3,000, sai rundunar sai ta zama 4,000, aka ce su tare Sayyidina Husaini. Shi kuma a lokacin kawo mutum 32 ne da shi kawai wanda suke haye akan doki, ko mutum 40 a lokacin Sayyidina Husaini da yake jarumi ne. Haka ake so mutum ya zama jarumi, qatala bi shaja'a, yayi yaki da shaja'a, domin ya bada 3 options ga shi wannan kwamandan nasu. Yace ina so ka kyale ni, na haƙuri da wannan mubaya'a da mutanen Kufa za su yi min, ga zabi uku, ko dai ka kyale ni na koma inda na fito, ko kuma ka kai ni wajen shugaban ƙasa mu tattauna, saboda ya san Yazid ya san kimarsa, ko kuma ka kyale ni daga nan ba zan koma Damascus ɗin ko ba zan koma maka ba, in je wani nahiya na Romawa sugur in je in dinga yada addinin musulunci. Amma da yake mutanen banza ne, Ubaidillahi lalatacce ne, mutumin banza ne, mutumin wafi, bai san kimar masu mutunci ba sai ya kiyada. To wannan ne yasa shi kuma Sayyidina Husaini bai miƙa wuya ba, ya zama jarumi, ya ta yaƙarsu har sai da ya mutu shahada a 10 ga watan Al-Muharram shekara ta 61 daga hijira. Kuma aka kashe mutane da yawa daga cikin ahalin gidansa, wanda daga cikinsu akwai Aliyul Akbar. Mun ji tarihin Aliyul Asgar, mun ce ai akwai Aliyul Akbar, shi an kashe shi. Shi kuma Aliyu bin Husain shi ne ya sha lokacin yana yaro, wanda malamai sun samu sabanin wane ne ya kashe Sayyidina Husaini, domin duk wanda ya je zai taba Sayyidina Husaini sai kurjininsa da kimarsa da martabarsa sai mutum ya kasa taba shi. Saboda ba banza ba ne, jikan manzala ne sallallahu alaihi wasallama, danna na Fadima ne, jikan manzala ne sallallahu alaihi wasallama. Duk wanda ya je mai dan imani sai tur, sai da aka samu mutanen banza. Ka san duk al'umma akwai yan iska, mutanen banza, mutanen wasu su ne ake cewa izun ba asa ashika hakena. Ko mutanen Annabi Salu da suka tashi kashe taguwa, abinda suka sai suka aika ashika ha shi ne Kuddaru, wanda Kuddaru shi ne ya je ya kashe taguwar Annabi Salu. To duk yanayi akan aika irin wannan, sai aka aike tsakanin Sinan bin Anas Naka'i, wasu sun ce shi ne ya kashe Sayyidina Husaini, wasu kuma suka ce wani ɗan iska ne dai gashi nan da ake ce da shi Shimir bin Ziljaushan. To lokacin da Yazidu ya ji labari cewa an kashe Sayyidina Husaini, ba fa shi ya tura shi ba, gwamnansa ne ya gaban kansa, shi ne Ubaidillahi bin Mas'ud, sai ya yi kuka kuka mai tsani a kan abin da ya faru. Haka malaman tarihi, in ka koma littafin su Imamu Zahabi, su Ibn Kathir da sauran malamai, abin da suka kawo kenan. Yace lalle haƙiƙa ku kad kuntu arda min da'atikum biduni qatl Husaini, yace ni na yadda akan in sa ku ku yi mun biyayya amma ban ce ku kashe Sayyidina Husaini ba. Sai ce la'ana Allahu ibna marjana, Allah ya tsine wa dan marjanatu, amma wallahi law anni sahibu la afauta anhu, yace da ni ne naje aka tura ni aka ce in je in ka in tare Sayyidina Husaini, yace wallahi sai ne masa afuwa. Wa rahimallahu al-Husaini, ya nema wa Husaini gafara. Dan haka a lokacin sai ya nemi gwamnan Kufa shi Ubaidillah, yake cewa ahalin baitin Husaini matayen nan da ƴaƴayen nan a turo masa da su. A lokacin da suka zugo akwai Fatima bintul Hassan, ƴar Sayyidina Hassan matarsa, sai take cewa ya Yazid a banati Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sabaya, yanzu jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mata su ne aka kama su a matsayin kuyangin yaƙi. Faƙala sai ce bal hara'iru kiramu, ya ce a'a wane mu, ai ƴaƴa ne masu girma. To a lokacin sai ya aike su izuwa Madina. Ka je ka koma littafin tarihi na gartatu abinda ya faru kenan, abinda Yazidi yake nan, bai ci mutuncinsu ba, bai ci zarafinsu ba, sai ya aike da An-Nu'man bin Bashir, kamar yadda Imamu Ibn Kathir ya faɗa, ya ce mai wa akrama ala baitul Husaini, ya girmama alayen gidan Sayyidina Husaini, wa radda alaihim jami'a ma faqada lahum, yame musu da duk abin da suka rasa, duk wani abu da aka kwace musu na dukiyarsu yame musu, wa aba'afahu da ninkin sama, wa raddahum ila al-madinati, yame da su izuwa madina, fi tajammulin wa abahatin azimatin, a cikin shiga mai kyau da shiga ta mutunci. Wanda ya faɗa wa ƙarna a haluhu fi manzilihi alal Hussein, yace shi kansa iyalansa sai da suka yi bakin ciki suka yi jimamin mutuwar Husaini tare da ainihin wayannan iyalan Husainin salasata ayyamin, sai da suka yi zaman makoki kwana uku, abin da ya faru kenan. Amma wani kawai ya ɗauki abu ya ta ɗauka abuwa da wayo, duk da yanzu da zamu zo waje ba mutumin kirki ba ne, ba wai wani salihin bawa ba ne, amma dai abin da ake ɗora masa gaskiya ba haka ba ne. To bayan da aka yi Karbala sai duniyar musulunci sai ta rikice, sai tsana da ƙiyayya ta Bani Umayya sai ta bayyana, kowa ya zama cewa baya ƙaunarsu, saboda a zamaninsu ne aka kashe jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Da haka lokacin sai mutanen Bani suka yi tawaye suka ce mun cire Yazid bin Muawiya, kuma gwamnansa da yake Madina suka kore shi suka tarwatsa shi suka ce ya bar Madina. A lokacin sai suka ce sun yi wa Abdullahi bin Zubair mubaya'a, da yake maka shine halifar musulmi. Amma yawancin manyan sahabbai da ƴaƴansu su da yake suna da hankali, ka san ba koyaushe ake daka ta ƴan tawaye da sauransu ba, masu hankali a cikin al'umma suna nutsuwa ne su ga me ya fi maslaha ga al'umma. To manyan sahabbai da ƴaƴansu su sun kasance suna nan sun yi Yazid mubaya'a saboda tsoron fitina, wanda a cikinsu akwai Abdullahi ɗan Umar da Muhammad bin al-Hanafiya ɗan uwan Husaini, duk ba su ce sun kwaɓe sun yi tawaye ba. To a lokacin sai Yazid sai ya ɗanyen aiki daga cikin abin da ake damƙarsa da shi, rashin kirkin Yazid shine sai ya aike runduna daga Sham ya ba wa wani shi ma wani fitsararre daga cikin fitsararru da ake ce da shi Muslim bin Uqbatul Mirri, ya ce zai yaƙi mutanen Madina tunda sun yi tawaye, a je a dankwafar da su, dole su yi biyayya. Wannan ne ake kiransa da Waqi'atul Harra, wani mummunan yaƙi ne, wata mummunan rana ce ga mutanen Madina. Madina ba su taɓa shiga baƙin ciki da damuwa da samun kai a muwacin hali ba kamar wannan, kuma Yazid ne ja wannan. Ita ake ce da ita Yawmul Harra, wanda wata ƙasa ce a cikin Madina wacce tana da duwatsu baƙaƙe, wanda kuma a nan wurin aka yi wannan yaƙi. An yi a shekara ta 63 daga hijira, kuma aka kashe adadi mai yawa daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ƴaƴan sahabbai. To yana daga cikin abin da ake damƙar Yazid a kai, wanda daga nan ne shi ma Allah sai ya damƙe shi, ai ka guji taɓa bayan Allah. Yazid bai ƙara shekara ba, bai ɗauki lokaci mai tsawo, shi ma Allah ya damƙe shi. Wanda a lokacin da ya yi wannan sai Yazid ya rantse cewa a je kuma Makka, sai an kawo masa Abdullahi bin Zubair a ɗaure a cikin anka. Don haka shi kenan sai Abdullahi bin Zubair sai ya fake da ɗakin Allah, shi ake ce masa al-A'iz bi baitillah. A lokacin mutanen Makka kuma suka taru a gefensa. To shine sai Yazid ya aike da runduna domin a yaƙe shi. A cikin watan Al-Muharram shekara ta 64 sai ya aike da wata runduna, ba su ga mutuncin Ka'aba ba, duk girman ɗakin Allah, Al-Baitul Atiq, ɗakin Allah mai alfarma, rundunar Yazid ta je ta dinga jifan wannan ɗakin Allah akan siyasa. Shi yasa mulki malam ba abin da baya sa mutane, mulki ne kawai ba wani ba, saboda wannan yana adawa da mulkinsa, bai kalli ƙimar Ka'aba, saboda ya je ya shiga cikin Ka'aba ya ce to a haɗa da shi da Ka'aba duk a yaƙa, wa'iyazu billahi. Wanda wannan shi ne abin da ya faru, wanda Abdullahi ya samu hasara mai yawa, kuma daga cikin mabiyansa su ma suka yi asara. Kuma bayan da aka shiga Ka'aba aka yi mata wannan cin mutunci, kwana biyar ne kadai Allah ya damƙi Yazid ya mutu. Allah dama ya ce wa man yuridu fihi bi ilhadin bi zulmin nuziquhu min azabin alim, duk mutumin da zai je ɗakin Allah mai alfarma ya je yayi ilhadi ya zalunci, Allah ce za mu ɗanɗana masa azaba mai raɗaɗi. Wanda wannan shine abin da ya faru, kwana biyar kadai sai Allah maɗaukakin sarki sai ya damƙi Yazid. To shi kenan bayan yin rubutu da kwana guda biyar sai Abdullahi bin Zubair sai ya roƙi Allah, ya ce Allah ka gani ba da gangan ne wannan abu, saboda shi ma yana tsoro, ya ce Allah fala tuhlik ibadaka bi zambi, kada ka halakar da bayinka da zunubaina, wa hazihi nasiyati baina yadayka, ya ce ga makwarkwaɗa ta nan gabanka ya Allah. To daga nan shi kenan. To sai rundunar nan, shi wannan kwamandan sai yake cewa da Abdullahi bin Zubair, shi rundunar da suka jefi Ka'aba wanda ita ce babban rundunar, sai Yazid sai ce to Abdullahi tunda haka ne kai ne yanzu halifar musulmi, maimakon mu koma wani dan jinin Bani Umayya ya fito ko a ce dan Yazid ya zama, zan maka mubaya'a ka zama kai ne halifa. To anan ake kwatanta Abdullahi bin Zubair da rashin iya siyasa, saboda shi yasa ake cewa ba kullun ake son malami ya zama ya shigo siyasa ba. Akwai lokacin da ake karbar shubha, da ya karba ya yi da shikenan ba a zo an kashe shi ba, amma sai ce a shi ba baya so, shi wannan ba gudi ne shi ba zai, to kaga shugaban da ba zai da'ai ma gudi ba, to wata ran zai rasa kujerarsa. Ai wani lokacin sai ya dan taba ma gudin nan da in konkulun su zai mulki ya kai shi, wanda yafi karfi shine yake kon wani gaba musamman ma irin na Najeriya. To dan haka a lokacin malamai suka ce rashin siyasa kenan, da wacce ne na ta koma sai Yazid sai bar wa dan sa Muawiya na biyu, ya sa wa dan sa sunan baban sa, to yaron shi ma bai jima ba sai Allah ya masa rasuwa, shine Marwan bin Hakam ya karbo hukunci. Shi yasa to malamai sun tattauna akan Yazid, yana da kyau mu ji wannan a gurguje. Shehul Islam Ibn Taymiyyah ya faɗi matsayar malamai dangane da Yazid dan Muawiya, yace mutane sun rabu dangane da Yazid bin Muawiya gida uku. Akwai bangarori guda biyu wanda sun zama sun zafafa, akwai kuma bangare ɗaya da yake tsakatsaki. Yace bangaro ɗaya sai suka ce shi kafiri ne, Yazid munafiki ne, ya je ya kashe jikan manzala sallallahu alaihi wasallam domin ya dauki fansar kakanninsa da iyayensa su Utuba da su Zainab Hamza suka kashe a yakin Badar. Wasu haka suka ce yayi, wasu kuma suka ce a'a, wanda dama masu wannan magana sun ce rafida da shi'a su ne masu wannan maganganun, wanda dama sun kafirta Sayyidina Abubakar da Umar, to ina ma ina waye ke magana masu su Yazid dama masu kashi a gindi. Don haka wa'annan kenan. Sai bangare na biyu su kuma wai sai suka ce wa Yazid mutumin kirki ne, adali ne, har ma suna sanya shi ajin wasu daga cikin sahabbai, kai suka ce shi ma sahabi ne saboda kamba manzo laƙe, har ma wasu ma suke fifita shi akan Abubakar da Sayyidina Umar, inji Shehul Islam Ibn Taymiyyah. Wasu ma suna mai da shi kama wannan, wannan su ne ɓatattun mutane da ake gama, suna kamba mai Yazid, Yazid babun a kamba ma bane. Sai ce wakil al-qawlaini zahiru al-butlan, yace wannan maganganun duk ƙarya ne ba su tabbata ba. Yace akwai kuma mutane guda uku su ne waɗanda suke sa shi kawai sarki ne daga cikin sarakuna, yana da kyawawan halaye, yana da munana, mun ji ya sa an je an yi yaƙi ya je ya buɗe garuruwa, sannan kuma yana da munanan halaye, ya je ya sa an jefa Ka'aba, ya je ya sa an ci mutuncin mutane a Madina, kaga yana da abubuwa masu kyau yana da marasa kyau. Kuma a zamanin sa a kashe Sayyidina Husaini, dan ya da ya bada kulawa sosai ba za a kashe Sayyidina Husaini ba, da haka suka ce wannan shi ba wali bane daga cikin waliyan Allah. To su ma waɗannan mutanen da suka ce Yazid yana da abu mai kyau da mara kyau, su ma sun gasu gida uku, inji Shehul Islam Ibn Taymiyyah, su ma akwai wanda suke tsine masa, akwai kuma waɗanda su kuma suna ɗan son sa haka, akwai kuma waɗanda kawai ga su nan ba sa son sa ba sa kin sa, iri na kenan, ni ma haka nake, ba na son sa ba na kin sa. Wannan shine maganar sai Imam Zahabi da yawancin manyan malamai. Shi yasa aka rawaito wasu malamai sun kamba ma wajen tsine wa Yazid, ahlus sunna ne kuma suna cewa wai ai yana shan giya, yana cinikin burruka, har ma malaman hadisi ma ba sa karɓa hadisin, to ba ilimin hadisi ba za a karɓa hadisi a wurinsa ba saboda ba suka bane. Har babban malami Ibn al-Jawzi da muka ce yana ɗaya daga cikin malamai masu yawan wallafe-wallafe manyan malaman Hanabila, ya wallafa wani littafi wanda yake ce masa wajibi ne ma tsine wa Yazid. Kaga nan Ibn al-Jawzi ni ma bana tare da shi a nan, kaga ai mutumi na ne, kuma za mu rage muna nan ina sane da shi, akwai taskar tarihinsa da ta rage da ita za mu yi hatama insha Allah, ina sane, amma a nan bana tare da Ibn al-Jawzi. Yi wani littafi yake ce da shi ar-raddu alal mu'tasibil anid al-mani min zammi Yazid, wai raddi ga mutumin da yake ta'assubanci mai tsanani wanda yace ba za a zarge Yazid, wanda suke kare Yazid yawa raddi, sai ce a ainihin tsine masa. Shi sa Ibn Kallikan ya rawaito al-faqihu shafi'i al-kayaharasi, wannan shi ma daga cikin masu zafafa wajen tsinewa Yazid, yana cewa huwa la'ibu bin nard, yana wasan kwado ko yana wasan hot da sauran irin wannan, duk da an-nard shi ne irin abin da ake tsora dawakai da wani sauransu mai kamar dara, shi wannan an tashi a nard shirka, sorry wancan shaitanan ne. Nard shi ne abin da manzo Allah ya haranta, shi ne ludo kenan, dan dayi ai amfani ludo haramu ne, ko awai kake ludo haramu ne, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. yake cewa yana farautar zakoki, mana dai haddace masa wai dan giya ne. Wannan gaskiya ba a karbi wannan magana ba. Shi ma Imam al-Alusi a tafsirinsa ya tattake shi, shi yasa gaskiya Yazidu ba ainihin fasiki bane. Ka babban malamin nan da ya littafin nan na Hikma min at-Tariq yace fal fisqul ladhi nusiba ila Yazid, fasikancin da ake danganta wa Yazidi fi shaksihi ka shurbi khamri kamar shan giya aw mula'abati qirada ko kuma yana amfoyi wasa da burka, to ya ce wasa da burka haramun ne kamar yana zai faɗa. To wannan yake cewa lam yusbit anhu bi sanadin sahih, wannan bai tabbata ba da sanadi ingantacce. Wanda ƙarshe ga fatawar da lazinata da'ima ta bayar, wacce ita ce ƙarshe wajen ba da fatawa a zamaninmu ta manya-manyan malamai da suke Saudiya, a fatawa mai lamba 1466 a mamlakatul arabiyyah, suka ce wa amma Yazid bin Muawiya, amma Yazid dan Muawiya fa nasu fi dalfani, sai suka dauko wannan maganar ta Ibn Taymiyyah. Mutane gida biyu, akwai masu tsanantawa, akwai kaza kaza, a ƙarshe dai suka ce ana yin haka ne masu tsine masa suna yi saboda abin da ya mutanen Madina. Amma wala me kun sahiban shi ba sahabi bane, wala min awliya salihin, ba daga cikin waliyan bayin Allah salihai bane, sai suka dauko magana. Da haka dai son sa in kaga dama ka so shi, in kaga dama ka kishi, kamar da Imam Zahabi yace wa Yazidu mimma la nusibbuhu wa la nuhibbuhu, Yazidu baya cikin wanda muke so ko muke ki, walahu nuzara, yana da irin kwatankwatin sa in ka duba dukkan dauloli. Dan haka dai wannan shine abin da ya faru akan Yazidu, bai kamata ba a dinga tsine masa, tsine wa musulmi bai dace ba, sai mai shiru da bakin mu ma anan. Amma dai musulmi ne, zamu ce Allah ya ji kansa, kamar yadda zamu ga yawa do kowane irin musulmi ko ba ma sansa, muna ce masa Allah ya ji kansa. Mal shugabannin mu da suka maguza mu suka takura mu a Najeriya, ai da su muka mutu mun ce masa Allah ya ji kansa, zaka shi ma Yazid zamu ce masa Allah ya ji kansa. Wanda wannan kadan kenan daga cikin taskar tarihi. Idan mun koma bangaren tafsiri, yau zamu tashi aya ta 73, amma ba mu karasa bayanin 71 ba, sai a dauko mana tun daga 71 zuwa 76, mu ji me Allah yake faɗa a cikin waɗannan ayoyi masu albarka. Na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبدئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
الله سبحانه وتعالى أوينن آيوي مسا البركة يمي من بياني أكن يند مؤمني زاس شغا تيت ينسو سكسنتي أتكن شري kada su yi sake waɗanda ba musulmi ba su zo su shammace su. Allah sai ce ya ayyuhal ladzina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani, ya ku taron muminai, ku zo hizrakum, ku shiga taitayinku, ku yi taka tsantsan daga abokan gabanku, ku yi shiri da tanadi saboda abokan gaba. Kada ku yi sake ku zauna abokan gaba su shammace ku. Famfiru subatin awin firu jami'an, ai ku fita zuwa jihadi jama'a jama'a a rarrabe batch batch, ko kuma ku fita gaba ɗayan ku lokaci guda runduna mai tarin yawa, ta yanda Allah ya ba wa muminai zaɓi in an tashi yin jihadi ko dai a fita a batch-batch, bataliya-bataliya daban-daban, ko kuma a fita gaba ɗaya. Allah ce wa inna minkum laman layubaddi anna, ai daga cikinku ya ku muminai akwai munafukai waɗanda suke jabgarewa, suke yin nauyi, suke ƙin fita zuwa yaƙi, sai su narke su jabgare a gida su ƙi fitowa. Fa in asabatkum musibatun, idan wata musiba ta same ku, ma'ana aka kashe ku ko aka tarwatsa ku a wurin yakin, to a lokacin sai ka ji me qala qad an'ama Allahu alayya izlan akum ma'ahum shahida, sai ka ji wannan munafiki yana cewa lalle haƙiƙa Allah ya yi mun falala, Allah ya so ni da ban kasance tare da su a wurin wannan yaki ba. Ma'ana sai ka ji yana cewa kai Allah ya so ni, Allah ya yi mun falala da bai sa na halarci wannan yaƙi tare da su ba, balantana ni ma a je a kashe ni kamar yadda aka kashe su. Sai ka ji wannan munafiki yana falalaka. Wala in asabakum fadlun min Allah, amma ya ku muminai in wata falala ta same ku daga Allah kamar cin nasara da tarwatsa abokan gaba da samun ganima a wurin yaƙi, to sai ka ji wannan munafiki yana cewa me la yaqulanna, ai za ka ji tabbas yana cewa wallahi shi wannan munafiki yana faɗar zance na nadama, yana cewa me ka allam takun bainakum wa bainahu mawaddatu, kai ka ce babu wata ƙauna tsakaninku da shi, wanda ƙaunar ba ta zuci ba, dama munafiki ba ya son mu'mini, ma'ana dai ƙaunar ta zahiri, ai a zahiri yana nuna yana son mu'minai, to wannan ƙaunar da take yake nunawa a zahiri sai ka ce kamar babu ita, saboda ya yi baƙin cikin abin da ya same ku na daga ainihin alkhairi, yana mai cike da nadama da asara, kai ka ce babu wani sanayya tsakaninku da shi, babu wata abokantaka, sai ka ji na cewa ya laitani kuntu ma'ahum, ya kai tuna ina ma ni ma na kasance tare da su a cikin yaƙi. Fa afuza fawzan aziman, ni ma in samu wannan rabo mai girma mai tarin yawa, in samu wannan ganima mai yawa da aka samu, kaji shi maganar ganima take, wanda kalma ta ka'allam takun i'tiradiyya ce, an bujiro da wannan jumla domin a tunasar da raunin imani na munafukai, wanda wannan ƙaunar lallai haƙiƙa wai a zahiri ne amma ba a cikin zuciyar munafiki ba. Shi duk inda munafiki yake baya ƙaunar muminai, baya son ci gaban musulunci, to shi ne Allah madaukakin sarki ya faɗa haka, Allah sai ya ainihin tona masa asiri. Bayan da Allah ya zargi waɗannan mutane munafukai da suke danƙarewa su narke su ƙi fita yaƙi fi sabilillah, anan sai ya kwaɗaitar da mumine kuma a wajen a fita yaƙi. Allah ce fal yuqatil fi sabilillahi allazina yashuruna alhayata ad-dunya bil akhirah, ai waɗannan mumine masu ikhlas, masu balantiya da rayukansu da dukiyoyinsu wurin daukaka addinin Allah su yaki wa'annan wa'anda suke neman rayuwar duniya wacce za ta kare su yaki wa'annan wanda duniya take so duk inda musulmi yake haka yake alu misali wannan yaki da ake da America da Isra'ila zaka same su su ɗan neman duniya ne mugun tsoron mutuwa ne da su yanzu da zaka je sai Isra'ila inda kaga yanda suka gigice suka furgice abu malam sai Allah dama mu tsorata ne to haka suke to kai kuma mumini ba a so ka zama ka tsorata ana so ka karfafa zuciyarka to Allah sai ya kwatanta su wa'annan wanda za a yaka din da matsorata sune wanda suke san rayuwar duniya yashrunal hayatad dunya bil akhirah suna zaɓar rayuwar duniya wacce za ta ƙare da rayuwar lahira wacce ita ce madawwamiya wa man yuqatil fi sabilillahi Allah sai ya alƙawari da lada mai girma ga muminai Allah ya ce duk mutumin da ya jihadi fi sabilillahi fa yuqtal aw yaghlib sai ya je aka kashe shi ya mutu shahada ko kuma aka tarwatsa shi a wannan yaƙi wanda ya tafi je domin ya ɗaukaka kalmar addinin Allah Allah sai ce mai ko kuma mai aw yaghlib ko kuma shi yayi nasara ba wai a nasara kansa ba galaba ne ya galibu ga'ibi ne ba yughlab bane yawa wata ruwaya ce kila za ta ce yughlab aw yaghlib ko dai yayi mutuwa fi sabilillahi ko kuma ya ci nasara akan wayannan makiya duk yanda ya samu dai fa sawfa nu'tihi ajran aziman Allah yake da sanni za mu bashi lada mai tarin yawa shine Allah zai sa ya sami ihdal husnayni kyawawa guda biyu ko dai ya mutu shahada ko ganima Allah ya ci gaba da bayyana cewa malakum la tuqatiluna fi sabilillah me yasa ba kwa jihadi saboda Allah ba kwa daukaka addinin Allah wal mustada'afin min ar-rijal wan nisa'i wal walidani wanda wannan tambaya ce domin kwadaitarwa a bisa jihadi ai ya ku mu'mini me yasa ba kwa yin jihadi wajen daukaka addinin Allah da kuma me ai wa fi sabilil mustada'afin min ar-rijal da ta dalilin a kubuto da raunana da wa'anda suke marasa ƙarfi daga ƴan uwanku mata da ƙananan yara wa'anda zaka same su sun kasance ba su da rauni ba za su iya fita wannan yaƙi ba Allah madaukakin sarki sai yake wannan bayani domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi irin wannan ne lokacin da wasu daga cikin mutane aka tsare su aka hana su su hijira aka kulle su suka zama cikin rauni to su ne wa'annan Allah yake fara ku je ku yi yaƙi domin ku ceto irin wannan mustada'afai na daga ƴan uwanku wanda mushrikai suka tsare su daga yin hijira wanda manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi musu addu'a ya ce Allahumma anjil walid bin al-walid Allah ka tseratar da Walid dan Walid ai shi dan uwan Khalid bin al-Walid ne al-Walid bin al-Walid shi Walid sai ya sa wa ɗansa suna Jiniya Walid kenan al-Walid dan Walid shi ma an kama shi su Khalid sai suka kama shi suka makale shi ɗan Bani Makazo da su Abu Jahl suka tunda ɗan kabila su ne sai suka daure su suka na zuwin hijira daga ciki manzo Allah yake cewa Salamata bin Hisham da Salama dan Hisham shi kuma kanin Abu Jahl ne shi ma sai kama shi ya garkame shi to Allah sai yake cewa ku je ku yi yaki domin ku ceto irin wayannan raunana alladhina yaquluna rabbana sune wadannan zaka da suna addu'a suna cewa ya ubangijinmu akhrijna min hadhihi alqaryati Allah ka fitar da mu suna roƙon Allah ya yaye musu kunci suna cewa Allah ka fitar da mu daga cikin wannan alqarya ma'ana maka domin ta zama gida ne na kafirci shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya bar maka az-zalimi ahluha wa inda ahalinta suka kasance suna zalunci ta hanyar kafirci wanda sune manyan quraish wanda suka hana mu'mini yin hijira kuma suka hana musulunci ya daukaku a garin makka sai suke wannan addu'a shine az-zalimu ahluha wanda ahalinta suka kasance az-zalimai ne su Abu Jahl da shi da ɗan fadarsa sai suke cewa mai waja'allana min ladunka waliyan waja'allana min ladunka nasiran ya Allah ka sanya mana ka zama mujukuncin lamarinmu ai ka sanya mana wani buɗi farjan wa makharajan, buɗi da yayewa daga wannan kunci, wa sakhir lana min indika waliyan, ka hore mana daga wurinka wani masoyi ko mataimaki, wa nasiran mataimaki. Sai suka dinga wannan addu'a, kuma Allah ya amsa musu wannan addu'a. Allah ya ba su mafi kyawun mataimaki, shine Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da ya je buɗe maka, lokacin da ya fito ya buɗe maka, ya ragargaza wannan gumaka, suka zo a ƙarƙashinsa. Dai yawancin mutanen maka suka zo suna miƙa wuya, sun ɗauka ma zai halaka su ne. Sai ce izabu fa antumu tulaka, ku tafi na yi muku afuwa, duk na kun zama fure. To shine manzala sai ya mulkan musu da Uttabu bin Usayb, wanda shine sai adalci akan wanda aka zalunta. Manzala shi ɗorawa alhakin kula da maka bayan da ya buɗe maka, ya ce zai kula da haƙƙoƙi, duk wanda aka zalunta a ƙwato masa haƙƙinsa. Daga nan Allah sai ya ƙarfafa waɗannan mujahidai, ya kwaɗai da su a yaƙi fi sabilillah. Sai ya ce me allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah, ai waɗanda suka yi imani suna yaƙi ne domin ɗaukaka addinin Allah. Manufarsu shine taimakon addinin Allah da ɗaukaka kalmar Allah da neman yardar Allah, domin Allah shine mataimakinsu. Duk wanda zai yaƙi fi sabilillah wannan shine manufarsa. Wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut, amma waɗanda suka kafirce kafirai kenan, zaka same su suna yaƙi ne saboda hanyar shedani wanda yake kira izuwa dagawa da kafirci. Zaka same su haka suke yi, yuqatiluna fi sabilit taghut, saboda shedani suke yi, saboda kafirci suke yi. Allah ya ce faqatilu awliya ash-shaytan, ya ku mumini ku yaƙi maƙiya shaiɗani, ku yaƙi mataimakan shaiɗani, za ku yi nasara a kansu. Lallai ya nisa ta tsakanin wanda yake yaƙi don ɗaukaka addinin Allah da wanda kuma yake yaƙi domin shaiɗani da ɗagutu. Domin wanda yake da Allah, Allah zai ɗaukaka shi. Wanda wannan ƙadiyya ce da Allah yake faɗa, a ko'ina a je a yaƙi auliya a shaiɗan. Yau auliya u shaiɗani sun yawa a cikin al'ummarmu. Wajibi ne, wajibinka ne, wajibina ne, duk wanda Allah ya bashi dama, dukkan waɗannan masoyan shaiɗan da suke ɗaukaka tutar shaiɗan a social media a abubuwa da yawa, to duk yanda kake ga daƙile su. In Allah ya baka wata kujera, ka san yanda zaka ga daƙile su, ka daƙile su. In kai haka ne ka iya yin hakin, to ga inda ya kamata ka je kai hakin. Ka je kai hakin ɗin wannan ƴan iskan da suke rashin mutunci a social media, ka je ka sace account ɗinsu, ka je ka yi kutse, wallahi yaƙi ka yi. Allah ya ce me faqatilu awliya ash-shaytan, ku je ku yaƙi masoya shaiɗani. Duk wanda zai fito social media ya yi zage-zage ya manta da addinin Allah, Allah ya ce kada kai kaza, ya yi domin a bashi dala, domin turawa su ji daɗi, wajibi ne a yaƙe shi. Allah ya ce faqatilu awliya ash-shaytan, ku yaƙi maƙiya shaiɗani. Inna kaida shaiɗani kana da'ifan, lalle haƙiƙa kaidin shaiɗani ya kasance mai rauni ne. Duk inda shaiɗani yake, kaidin sa rauni ne da shi ƙwarai da gaske. Wanda wasu malamai anan suna cewa in ka kwatanta wai kaidin mace da kaidin shaiɗan, wai Allah ya ce inna kaida kunna azim, da ya tashi bayanin kaidin mata ya ce kaidinku ko mata mai girma ne. Amma da ya tashi bayanin kaidin shaiɗan sai ce inna kaida shaiɗani kana da'ifan, kaidin shaiɗan yana da rauni. To malamai sun ba da amsa, ai ana magana cewa in ka ƙiyasta shaiɗani kaidinsa a kan ikon Allah, to yana da rauni. Abinda ake nufi kenan. Amma bai ba ana nufin cewa wai mace ta fi shaiɗan ba, duk da shi kansa kamar da asar suka zo, shaiɗan in ya rasa yanda zai da mutum, sai ce to ku zo masa ta fuskar matarsa, ku biyo ta fuskar matarsa. In kuka biyo masa ta fuskar matarsa, to shi kenan za ku ci nasara a kansa. Kamar abin da ya faru a kan Annabi Adamu alaihi salam, shaiɗan bai ci nasara a kan Annabi Adamu ba, sai da ya zo wajen Nana Hawwa'u, ita ta ja hankalinsa, ta ce me zai hana mu ci wannan bishiyar kaza kaza, da shaiɗan ya kawo masa tallan, ita ta ƙarfafa masa gwiwa. Shi yasa to idan miji ya samu mace ba mara kirki, to al'amuransa suna kwaɗewa. in ya samu mai girki kuma abubuwansa suna tafiya. Ai ga Ummu Salama nan radiyallahu ta'ala na ta ba wa manzala sallallahu alaihi wasallam shawara, wahayi ake sauka masa ya fi kowa tunani, amma ta ba da shawarar da ta ceto da al'ummar musulmi. To kaga wannan ba karamin abu bane. Shi yasa lallai haƙiƙa waccan magana wasu malami suka ce a mace ba ta kai kaidin shaidani ba, wasu mu suka ce a mata fa in suka kaidin shaidani fa kairi ne da su. To Allah dai ya kare mu da kaidin shaidani da kairin mata yan gaba daya. Allah ce inna kaida shaitani kana da'ifan, lalle haƙiƙa kaidin shaidan ga mu'minai in ka kwatanta shi da abin da Allah shi yake shiryawa ga kafirai, to yana ɗaya daga cikin mafi rauni a cikin al'amura in ka kwatanta shi da ikon Allah subhanahu wa ta'ala. Wanda wannan aya lalle haƙiƙa ta zo mana da bayanin wasu hukunce-hukunce, inda take nuna mana bayanin wasu hukunce-hukunce wa'anda suka danganci jihadi fi sabilillah. Wanda jihadi fi sabilillah hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fassara shi, wanda aljama'a suka rawaito daga Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, yace man qatala, duk wanda yayi jihadi, litakuna kalimatullahi hiya al-ulya, domin kalma Allah ta zama ita ce madaukakiya, sai ce fa huwa fi sabilillah, wannan yayi jihadi fi sabilillah. Ai wanda yayi yaki saboda daukaka kammar Allah da daukaka tutar Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan amma hangata addinin musulunci wannan aya ta nuna mana dukkan wasu raunana daga cikin mu'minai wanda suke hannun abokan gaba a matsayin fursunonin yaki, to wajibi ne ga daula ta musulunci ta je ta fitar da su. Wannan wajibi ne akan jama'ar musulmai, ko dai su je su yaƙe wa'incan al'ummar wanda suka kama musulmai su kwato su, ko kuma su fitar da dukiya su fitar da su. Wannan wajibi ne. Shi yasa Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala yace wajibun ala nasi, wajibi ne akan mutane an yafudu al-afari, su je su fitar da ainihin wa'annan al-usara kenan, shine fursunonin yaki, su je su fitar da su da dukkanin dukiyoyin su. Haka Imam Malik fara, ko za su kashe dukiyoyin su, ba a bar musulmi a hannun kafirai. Wanda wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa dangane da wannan aya, wanda akwai abubuwa da yawa, kuma ina ji muna da kamar minti uku da ya rage mana, wanda ina ganin akwai tambaya, sai mu amsa tambaya kafin mu dora. Akwai tambaya? Na'am. To shikenan, alhamdulillah rabbil alamin, ban minti uku fi sabilillah. Abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada, abinda muka yi kuskure Allah ka yafe mana, iyayenmu da malamanmu Allah ka saka musu alkhairi, wanda suke taimaka wajen yaɗa wannan karatu Allah ubangiji ka saka musu alkhairi, Arama Shamsuddin da mahaifinsa ya rasu Allah ka ji kansa, Allah ka rahamshe shi, Allah ka ba su hakurin wannan rashi, dukkanin mamatanmu musulmi da suka riga mai gidan gaskiya Allah ka ji kansu, Allah ka gafarta mu musu, in tamu ta zo Allah ka sa mu cika da imani. ربنا آتنا في الدنيا